إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بركة مدساك سادواء وانا مسلاتي من البركة مسلاتي نقول لغا نتكين قرنبوتي وانا يمتشي نتلاتة يو أشرنغ وتر رمضان هجر ما ايكي صلى الله عليه وآله وسلم دبو نياد نليه قد تلاتين دشدة wanda kuma yazo daidai da 7 ga watan 7 miladiya ta 2015 a wannan majalisi da muke tafsirin alqur'ani mai girma, wanda kuma muna cikin tafsirin suratul kafi, wanda zamu tashi akan aya ta 46. Gabanin mu fara akwai tambayoyi. Wani yana tambaya kan hukuncin sanya fulo a kabari, wato ga mamaci bayan ya mutu an sa shi a kabari kuma daidai kansa a sa masa fulo, da kuma rubuta ayoyi a cikin likkafaninsa. To wannan duka baya daga cikin koyarwa ta musulunci, baya daga cikin sunnar ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam, baya daga cikin aikin magabata. Idan ma kaga wasu suna yi, to kasancewa wani kirkiraren abu ne, wani sabon abu ne wanda babu shi a musulunci. النبي صلى الله عليه وآله وسلم ينا جوا من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، كل بدعة ضلالة. سوى لك دو أنا أبن أكرك ليش باب شيء مسلم شيء تو أنا أبن بنزاني باشد وأنا أمفاني سنن منين مزي أمفانر دمام شيء باين يامتو أنسى شاء كبر أنسى ونفلو لكم زي أمفاني في سبيل الله. إما دهان كلي abinda yake cikin kabarin nan da shi dan adam din, da shi mutumin da aka binne, da abinda duk kasa zata cinye su, to me amfanin a sa masa kabari? Mumini yayin da ya mutu aka sa shi cikin kabarin sa, aka gama masa addu'a, aka watse abinda Annabi sallallahu alaihi wasallam yace, mala'iku za su zo masa, mala'iku wadanda suke masu kyan fuska, masu dadin kanshi, za su zo gaba gare shi su ɗebe masa kewa, ya ga wani daga cikinsu, ya ga wani matashi wanda yake mai kyakkyawar hai'a, mai kyakkyawar sifa, ya ce, ni aikin ka ne na ƙwarai, na zo in ɗebe maka kewa. Kuma a faɗaɗa masa kabarinsa, a yalwata masa shi, ya gano wato gidansa na aljanna daga nan gurin. Saboda haka wannan kabarin zai zama masa na'if min na'ibil janna. Tun daga cikin wannan kabarin, wanda a zahiri inda za a je a tona za a ga guri ne kuntatacce, amma Allah ta'ala ya mayar masa da shi yalwataccen guri wanda zai ni'imtu a ciki kafin tashin alkiyama. Don haka wani fulo ne yake bukata, aikinsa ne zai amfane shi. Wa laysa lil insani illa ma sa'a wa anna sa'yahu sawfa yura, babu wani abin da dan adam zai mora bayan mutuwarsa sai aikinsa, kuma aikinsa ne za a nuna masa. Saboda haka wani amfani fulo zai masa, ko kuma a rubuta ayoyi, ko na abin da a sa a cikin kafaninsa, ko a rubuce likafanin da ayoyi. Wannan wani lokaci ma zai iya zama wato kafirci ne ga waɗanda za su yi wannan, musamman ma idan ya kasance mamacin nan ko haɗari yayi, wanda jini yana fita daga jikinsa, in ka sanya likafani ya haɗu da jinin da yake jikinsa, kaga abin nan da kuma alqur'ani a jikin wannan likafani, kaga ka sanya ayoyin Allah a cikin najasa, wanda kuma ka san yin haka da gayya da gangan kafirci ne. Saboda haka kaga ashe ba wani abu bane wanda yake mai amfani ga shi wanda aka yi wa, ba mai amfani ga shi wanda ya yi ba. Wanda aka yi wa aikinsa ne zai amfane shi. In za a sanya alqur'anin ka tokam gaba ɗaya a hada da shi abin da ya kabari, sai dai ya zama hujja a kansa, matukar bai aiki na ƙwarai ba. Kamar yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce, wal qur'anu hujjatun laka aw alayka, inda wannan yana amfani da shi kenan, kowa sai ya yi abinda ya ga dama, in ya zo mutuwa ya yi wasiya a hada shi da alqur'ani, ko ma alqur'anai ba ɗaya ba, a hada shi alqur'ani ta ko ina a sa masa alqur'ani ta kansa ta cikin sa ta kafarsa ta yadda zai samu ni'ima to amma wannan ba shine mizani ba a gurin Allah aikin da mutum zai shi zai amfane shi saboda haka a guje yin abubuwan da suke ba su da tushe ba su da asali wanda za su iya jefa mutum ma cikin saban Allah sai wannan da yake tambaya game da gawa ta mutum da ake kaiwa dalibai masu karatun likita sama waɗanda ake koyarwa da abin da ya shafi fida ko wani abu a gwada a jikin wannan gawar to me halaccin wannan babu shakka dan adam yana da alfarma sawa'un yana da rai ko bayan mutuwarsa alfarmarsa kuma tana nan ko da ya mutu alfarmarsa tana nan kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbata yana cewa kasru azmil almayyit ka kasrihi hayyan wato a karya kashin mamaci bayan mutuwarsa kamar an karya kashin sa yana da rai wannan alfarmar tana nan tare da mumini shi yasa muka yi kamar yadda muka yi bayani a wata fatawa da muka ansa ta da shi cewa mutum idan ya mutu ba za a cire wani abu na jikinsa ba sai idan shi ya ba da izini ko kuma wanda suke magadansa to wannan wani abu ne wanda malamai duka sun ittifaki a kansa shine girmama gawa ta mutum musulmi mumini to amma akwai abin da yake da bukata wanda bukata ce maslaha ce take mai girma wanda ta sa malamai da suka yi nazari akan wannan matsala ta gwaji gwada tiyata ko a nuna wa masu karatun likita wani abin da ya shafi halittar jikin mutum da kuma yadda ake shawo kan wata matsala in ta faru ga wani wanda yake mai rai to malamai sun tattauna wannan matsala kuma sun fita da kuduri guda daya ba tun yanzu ba shekaru masu yawa don taron da aka yi na farko akan wannan matsala an yi shi a Kahira a Masar wanda Azhar su suka fitar da bayanin halaccin yin haka ga waɗanda suke karatun likitanci na 1971 aka yi taron wannan Azhar aka fitar wannan kudirin na Azhar sannan baya ga haka akwai wanda Mujamma'ul Fiqh al-Islami wanda yake Makka shima wani mu'ata mu'assasa ce ta malamai na duniya wanda suke yin nazari akan sha'anin al'amuran da suka shafi fiqh wanda da babu su sababbi ne suke zuwa ake tsayawa a duba mecece mahangar musulunci dangane da su suma a shekarar hijira 1408 wato wajen 1980 suma abinda suka fita da shi cewa wannan ya halatta abinda taron su na 10 ad-dauratul ashira a shekara ta 1408 wato kusan 1980 hakanan hay'atu kibarul ulama kungiyar manyan malamai ta kasar Saudiya wanda su ma sun kara duba matsalar a shekarar 1420 su ma abinda suka fita da shi shine halacci amma da sharadin ya kasance ba a samu wata hanyar da za a nuna wannan abu ba sai ta hanyar gawar ko kuma a'a ba a samu gawar wanda yake ba musulmi ba tunda shi wanda ba musulmi ya yarda daman da abin baya da matsala wani ma wataƙila zai iya ma sai da gawar tashi to wannan babu matsala kaga dama akan sa ana maganar gawar musulmi wanda musulunci ya zo da wani hukunci akan ta amma in an samu ta wanda ba musulmi ba wanda shi a gurin sa daman wannan abun ba komai bane shikenan ba za a dauki ta musulmi amma inda a ce ba a samu ba sai ta musulmin to suna cewa a musulunci dama ana duba duk sanda ya kasance akwai wata maslaha wacce take al-uliya al-uzma al-kubra akwai kuma wata maslaha as-sughra to ana gabatar da al-maslahatul abinna al-uzma ko kuma al-kubra ko da za a rasa maslahatul sughra ko kuma idan akwai wata mafsada wasu mafsada guda biyu suka haɗu za ta arabatul mafsadatani ihdahuma sughra wal ukhra kubra urtukibat as-sughra li daf'il kubra inda za a samu wani abu na barna guda biyu da zai iya faruwa ga karami ga babba ba zai yi a magance babban ba sai an yi karamin, to malamai sun yadda cewa a yi karamin don a magance babban. To idan muka duba a nan za mu ga ta'arud ne na maslahataini, ta'arudul maslahataini ko kuma ta'arudul mafsadataini. Ta'arud ne wato an samu karo na maslaha guda biyu, akwai maslahar wani mamaci wanda ya mutu, maslahar a bar jikinsa ba tare da an taba shi yadda yake ba da wannan alfarmar, akwai kuma maslaha ta rayukan al'umma masu rai waɗanda suke buƙatar a san wasu hanyoyin da za a ceto rayukansu ta hanyar a magance musu wasu larurorin da suke damunsu. To in ka kula za ka ga waccan maslaha ba ta kai wannan ba, wannan maslaha ta rayukan mutane, wancan ya riga ya rasu, waɗannan kuma suna da rai, akwai buƙatar a san a samu waɗanda za su sanya za su magance matsalolin waɗannan masu ran. To shin za a bar waɗannan su ma masu ran su mutu ba tare da an samu hanyar da a ci ya shawo kan matsalolinsu ba, saboda a kiyaye maslahar wancan guda ɗaya da yake ya rasu, ko ko a za a hakura da maslahar shi wancan da ya rasu domin a duba wasu maslahar waɗannan. To kaga babu shakka ba za ka taɓa haɗa maslahar wanda yake da rai shi kadai ba da wanda yake da matacce shi kadai da waɗanda suke da rai da yawa, masu larura da yawa waɗanda suna buƙatar a samu masana da za su iya fuskantar larurorinsu. Haka nan in ka dubi mafsadar da take cikin taɓa jikinsa, matacce taɓa jikinsa mafsada ce, barin waɗannan su kuma marasa lafiya ba tare da an samu ƙwararrun da za su iya taimaka musu ta hanyar magance abin da yake damunsu ba, su mutu shi ma mafsada ce. To wace mafsada ce ta fi ƙarƙanta a nan? Babu shakka mafsadar wannan mamaci taɓa jikinsa mafsadar da take nan ita fi ƙanƙanta a kan mafsadar masu rai da yawa waɗanda za su iya abin da. Shi yasa malamai suka ce shi koyan likitanci shi kansa wannan yana daga cikin alfarudul kifaiya, wato farilla ne wanda dole ne a samu cikin al'umma waɗanda za su yi don su ɗauke ma wasu. In aka samu a cikin al'umma babu ma waɗanda suka san wannan, babu shakka an yi laifi gaba ɗaya. To wannan shi ne dai abinda kaɗan daga cikin abinda malamai suka tattaura dangane da wannan mas'alar, kuma kamar yadda na gaya muku kusan duk tarurrukan da aka yi na malamai masana manya-manya na duniya da suka haɗu akan wannan mas'ala, abinda suke fita da shi shine halacci, amma suna cewa da sharaɗi ya kasance babu wata hanya. In akwai wata hanya, inda zamani yakan zo da abubuwa daban-daban ta yi aikin fiɗa ɗin ma a samu wata hanyar da za a koyar da shi ba ta hanyar ɗan adam ba, to kaga shikenan yanzu bai kamata a dawo kan ɗan adam ba, sai a tsaya kan wannan hanyar, ko kuma a samu wata gawa wacce take ta wanda shi daman a addininsa ko a ka'idarsa shi ba wani abu ba ne, to shikenan sai a gwada a kansa saɓanin wanda yake musulmi. In ba a samu ba, to babu laifi don an ɗauki gawar wanda yake musulmi an yi wannan ɗin. Don yana maganar gawar 'yan fashi da sauransu, ana kawo musu gawar 'yan fashi da waɗanda ba a san ko suwaye ba, ba a gano masu abin nan ɗin ba. To sai wanda yake tambaya game da wanda ya sayi sauran yadi a gurin tela na wasu da suka kawo masa ɗinki, bayan ya gama musu ɗinki ya yi saura, wani ya zo ya sayar masa. To ka sayi kayan wani in ka san cewa ba na telan ba ne, ka san cewa shi ma telan na wasu ne ya danne, kuma ka zo ka saya, to ka sayi kayan sata. In kuma shi telan nashi ne ba shi aka yi, ko mai ɗinkin ya saba dama in ya yi saura ya ce ka riƙe, to wannan kaga ya zama nashi, shi kuma yana da ikon ya sayar maka, saura ka kai dai ka san me ka saya. Sai wanda yake tambayar haɗa tsakanin juma'a da la'asar, yayin da ya zamana ko mutum matafi ne ko wata larura, to malamai sun tattauna, amma magana mafi rinjaye kuma ita ce maganar jumhur, cewa ya halatta a haɗa juma'a da la'asar, wato kamar matafi wanda aka halatta masa ya haɗa salloli biyu, inda zai halarci juma'a duk da bata zama wajibi a kansa ba, amma da zai halarci juma'a ai sallar juma'a zai iya tashi yayi azhar a lokacin babu wani abu, wannan ita ce zai iya tashi yayi la'asar a lokacin babu komai, wannan ita ce magana mafi ƙarfi. Sai wani wanda yake tambaya game da wane ne ya fara rubuta littafin al-arba'un an-nawawiyya, hadisan nan da ake kiran su al-arba'un an-nawawiyya, arba'un hadithan. To arba'un hadithan ya fi shahara ga Imam an-Nawawi, ana jingina shi ga Imam an-Nawawi. to asalin wanda ya fara tattara hadisan shine Ibn Salah, Abu Amr Ibn Salah shi ya fara tattara hadisan, yayi majalisi guda 16, ya tattara hadisi guda 16, ka tattara hadisi guda 16 ya dakata a nan. Imam Nawawi ya dauka ya kai shi zuwa ga 40, ya kara shi ya kai 42, sannan Ibn Rajab shi kuma ya kara cike shi wa ya kai 50, ya masa sharhi. Saboda haka asalin littafin da Ibn Salah ne, Imam Nawawi ya gina nashi ne akai shi, yafi kawo hadisan mafiya yawa, tunda shi Ibn Salah 16 ya kawo, kaga 16 cikin 42 babu shakka ba wa shine kaso mai yawan ba. Saboda haka sai ake jingina shi zuwa ga wanda yake da kaso mai yawa a ciki, shine Imam Nawawi. Duk da cewa Ibn Rajab shi kuma da ya tashi masa sharhi, ya cike shi, ya cika shi daga 42 ya kai 50. Sai kuma tambaya akan kissar Sa'laba Ibn Hatib. Akwai wata kissa da ta shahara da wasu zaka je a gurin tafsiri ko kuma a wajen wa'azi ko gurin huduba, wasu suna ambatarta na cewa akwai wani sahabi khalifin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, sunan shi Sa'laba Ibn Hatib, talaka ne kutuk, amma ya roki Annabi sallallahu alaihi wasallam ya masa addu'a Allah ya bashi wadata. Annabi ya ja kunnan sa, a'a kakka afi mai ka addu'a kuma ka zo a baka wadata, sannan ka zo ka butulcewa. Allah ya ce ai ba abinda zai faru, insha Allah in aka bashi ma wadatar zai rika sadaka zai taimaka. To shine da Allah ya bashi wadata, aka je a nemi a karbi zakka a wajensa, yace ai wannan jizya ce, ba zai bayar ba. Saboda haka shi ya hana, aka yi ta tura mutane ya hana, wanda karshe dai ya zo mutuwa aka karɓi tubansa. Kissa ce doguwa, amma kissa ce wacce bata inganta ba. Ana kawo ta karkashin tafsirin fadar Allah ta'ala, wa minhum man ahada Allah لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. أتشكين سورة التوبة توسيكي كاو وانا كسر أقر قشن وانا آير شوى الله ياتي لك أتشكين سورة أقوي وانا إيكي وألا الكوري شوى إذن الله كبام لك فللك للي ذامي سلك والله ذامي ذامي شكي متانا كلكي يعني عند الله تعالى يباسو لك شكي فللس سي سكا يروى سكا جويا دبايا سي الله تعالى يجيف منافتشي أشكين زوج يسو تسنى كاو كسر كركشن وانا آير يقول شوى وانا آير تنا مغنر جماعة لنا منافقين ومتلئبا ومنهم من آهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين فلما آتاهم سبراك مقنا چهتا متاني ديوا ومتلئبا سنن كسر امام الطبري يا كاوتا اتشكين تفسير انسا الطبراني يا كاوتا اتشكين الموجم الكبير اتشكين سلسلر تا اقوى واني دا اكي كرا علي بن يزيد الالهاني wanda malamai kusan sun yi ittifaki za a ce akan raunin sa. Shi ya rawaito hadisin ta hanyar Abu Umama Al-Bahili, amma hadisi ne wanda malamai sun raunana shi, malamai da yawa kuwa kusan muttafaqun ne ala dhafi. Kaga Imam Al-Baihaqi Ibn Hazm gabanin sa ya raunana shi, Al-Baihaqi ya raunana kissar Al-Qurtubi, ya raunana kissar Ibn Al-Jawzi, ya raunana kissar ابن حجر، يارون الكسر الهيثمي، يارون الكسر الحافظ العراقي الذهبي، ما لم يدا ما هرجو أكن سو شيخ ناصر الدين الألباني سولوننا كسر. أقوي وان لتافي نوان ما لم الشيخ سليم الهلالي سونيش الشهاب الثاقب في الذب أن الصحابي الجليل ثعلبة بن حاطب. Wannan littafi ne da yayi akan wannan kissa din, wanda ya rushe ta da dalilai na ilimi. Sannan matanin ta ma akwai abin da yake nuna maka rashin ingancin ta, domin a matanin an nuna cewa Annabi sallallahu alaihi wasallama ya ki karban tubansa, wanda kuma an san cewa tuba ana karban mutum matukar bai zo gargara ba. Shi kuma an nuna cewa ya zo ya tuba, Allah ya ki karban tubansa. To kaga wannan ya saba abin da ya tabbata a cikin sunna sahihiya. Sannan abu na biyu a sunna, kamar yadda ya zo a cikin hadisin Ba'z ibn Hakim an abihi an jaddihi, wanda yana cikin sunan Abi Dawud, Annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa wanda ya hana zakkarsa, inna akhidhuha wa shatra malihi, عزمة من عزمات ربنا وليس لآل محمد منها شيء ونبي هنا زكسا جاء النبي يتزام قاتاكو لكرفين سنمو مكربي ونبنغري ندوك يسا مسعين تارا نأني ما يباير يا كباير ومسعين أقوبة to kaga ashe a ce annabi ya ce ya bayar da zakka ya ki bayarwa a ce ya bayar ki bayarwa kuma a kyale shi gashi annabi yana cewa inna akhidhuha za mu karba saboda haka wannan shi kansa yana nuna maka nakara da take cikin matanin hadisin saboda haka hadisin bai tabbata ba kuma bai kamata ana tuhumar wani sahabi da abin da bai yi ba ba karamin laifi mutum yake dauka ba shin mace za ta shafi gashin kanta ne lokacin wankan janaba ko ko wankewa za ta yi ya ce ya ji wani yana cewa wai za ta shafi kanta wanka shi ne ka wanke ko ina tare da dirdinsawa gashin kai kuma kamar yadda ya zo a cikin hadisin Aisha da hadisin Ummu Salama dole sai ruwa ya ratsa cikin gashin kanta ya je usulu shari'a wannan shi ne abin da ake bukata ga mace yayin da take wankan janaba ko take wankan al'ada dole sai ruwa ya ratsa gashin kanta don haka ba shafawa aka ce ai ba wanda kaji ya ce muka sha ba ban san inda ya samu wannan ba amma dai abin da yake a rubuce a dukkan littattafai na malamai da littafin hadisi da littafin fiqh cewa mace za ta shafa za ta wanke kanta za ta caccaku da gashin kanta da tabbata cewa ruwa ya ratsa har zuwa can abin nan karkashin gashin kanta bismillah wal abubakar
a'udhu billahi minash shaytanir rajim بسم الله الرحمن الرحيم المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا
الله تعالى يتي المال والبنون زينة الحياة الدنيا دوكيا دعاء كواتي ترى الدنيا والباقيات الصالحات وانزنزم كاوى وأيوكا خير عند ربك ثوابا سوسك في الخير او جنك بنجنك جلادا وخير املا سوسك في ككاو سوسك في ما في الخير او جنك بنجنك او جنقولي الباقيات الصالحات وان سوني كلمة من دبن فسر رابع جاء الباقيات الصالحات وان نصفه فينا قدابيو نموصوف وان ديكي با انبتشيش با الباقيات وانززو الصالحات كاوى ونقري نقولي to amma me albaqiyat ana nufin al'amal albaqiyat al'amal albaqiyat as-salihat ayyuka wanzazu wadanda suke kuma na kware amma an shafe shi al-mawsuf din anan watakila wani ya ce to me yasa ba a ambaci salihat kafin a faɗi baqiyat ba tunda sufofin aiki an fi sifanta shi da cewa amalun salih ba amalin bakin ba cewa ake al'amalu salih ko al'amalu salihat to amma sai aka fara fadar al-baqiyat kafin a fada as-salihat din muna ganin a wasu gurare ma Allah ta'ala yana takaita ambatan salihat din ba tare da ya fadi mawsuf din ba ayoyi da yawa a cikin al-qur'ani innal ladina amanu wa amilu salihati ana nufin mu'amilu al-a'mal as-salihati lalle wadanda suka yi ayyuka na kwarai kuma suka yi waɗanda suka yi imani kuma suka yi ayyuka na kwarai kaga sai aka sanya kalmar as-salihat ta zama ita ce a madadin al-a'mal din ma gaba daya ba ambaci al-a'mal ba to anan malamai suna cewa ba a ambaci as-salihat din ba sai da aka ambaci al-baqiyat domin a nuna maka abubuwan da aka ambata a baya na dukiya da ƴaƴa da ma abinda aka ambata gabanin wannan ayar na rayuwar duniya da kawarta dukkan waɗannan abubuwa ba su zama komai ba a gurin Allah saboda ba masu wanzuwa ba ne ayyuka masu wanzuwa su ne suke da ɗaukaka suke da daraja a wajen Allah saboda haka kalmar wanzuwa ɗin ita ce ake magana a kanta shi yasa aka fara gabatar da kalmar al-baqiyat don a nuna maka cewa abinda ya hana al-malu wal-banuna ya zama na wani abin da ya kamata a ce ɗan adam ya shagala da shi ya bata lokacinsa a kansa ba aiki na kwarai ba saboda wannan abin ba mai wanzuwa bane kamar yadda Allah ta yi Allah yake cewa mal hayatud dunya illa mata wa mal hayatud dunya fil akhirati illa mata, rayuwar duniya in aka kwatanta ta da lahira ba wani abu bace face dan jin dadi ne kankani. To dan a takaita maka wani bayanin da watakila zaka buƙace shi, sai aka gabatar da al-baqiyat dan kasancewa kamar ana gaya maka cewa waɗannan abubuwan da aka ambata duka ba masu wanzuwa bane. Menene masu wanzuwa? Al-baqiyatu as-salihatu khairun inda rabbika, masu wanzuwan waɗanda suke na ƙwarai su ne suka fi alkhairi a wajen Ubangijinka. A baya can Ubangiji ta'ala ya sifanta duniya da yadda take saurin gushewa, fa asbaha hashiman tazruhu ar-riyah, Allah ce fa asbaha wannan abinda kake gani na ya'yan itatuwa ko kake gani na tsirrai shuke-shuke mai bada sha'awa, lokaci guda a waye gari ya zama busasshe da diddigagge, ya zama karmami wanda iska take kwasa tana sheka shi a sama. Saboda haka kaga wannan ta hanyar kwatance an nuna maka gushewar, saurin gushewar abin da yake cikin duniya da kayan cikin ta na kawa da kayan cikin ta na ado. Sannan sai aka zo aka ce wal baqiyatu, kuma ta hanyar a fito maka da dilala ta iltizam, abin da ake kira dilalatul iltizam, dilalatul iltizam, dilalatul shay'i ala ba'di ala shay'in kharijin an musamma, dan a nuna maka cewa ayyuka na kwarai su ne masu zuwa, duk abin da ba aiki na kwarai ba a nan duniya kawace wacce take mai tafiya mai karewa ba mai wanzuwa ba. Kamar yadda Allah ta'ala a cikin suratu Maryam ya ce wal baqiyatu salihatu khairun inda rabbika thawaban wa khairun maradda, wal baqiyatu salihatu, ayyuka na kwarai masu wanzuwa a wajen Ubangijinka su ne mafi alkhairi a wajen Ubangijinka galada, kuma su ne mafi alkhairi a wajen Ubangijinka ga makoma. Allah ce wa khairun amala, kuma su ne mafi alkhairi a wajen fata, wato abinda mutum zai yi fata na ya samu dukiya da ƴaƴa, ya sani yana fatan wani al'amari ne wanda akwai shakka a cikin samuwarsa. Za ka iya fatan abinda ba lallai ka same shi ba, ka yi fatan ƴaƴa baka samu ba, ka yi fatan dukiya baka same ta ba, ko ma kuma ka same ta to wani abu ne wanda yake dan takaitacci, domin moriyar da zaka ci nata a iya nan duniya ne kawai. Abinda zai wanzu a gurin Allah wanda ya kamata ka yi fatansa shi ne ayyuka na kwarai, shi ne ka yi fatan abinda idan ka samu a wajen Ubangijinka ka gama samun dukkan alkhairi na duniya da lahira, shi ne ka samu yarda Allah ta'ala, shi ne ka samu yarda Allah ta hanyar ayyuka na kwarai. Ubangiji ta'ala kuma shi ne mai gaskiyar alkawari, duk abinda ya yi maka alkawari zai baka na lada, Ubangiji ta'ala ba zai saba maka ba. Saboda haka kayi abinda za ka more shi a duniya, kayi abinda za ka more shi a lahira, shi ne aiki na kwarai. Wanda duk ya yi aiki na kwarai zai mori kayansa a nan duniya kamar yadda zai more shi a lahira. Kamar yadda Allah ta'ala ya ce man amila salihan min dhakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan tayyibatan wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsana ma kanu ya'malun. Allah ta'ala ya ce wanda duk ya yi aiki na kwarai, namiji ne ko mace, alhalin yana mumini, Allah ya ce tabbaci hakika za mu bashi kyakkyawar rayuwa a nan duniya, sannan za mu masa sakayya da mafi alkhairin sakamako, mafi kyan abin da ya kasance ko suka kasance suna aikatawa. Akwai ruwayoyi da suka zo waɗanda suke bayanin menene al-baqiyatus salihat din, waɗanne ayyuka ne ake kiransu al-baqiyatus salihat, ayyuka wanzazzu na kwarai. Ibn Jarir al-Tabari ya fitar da hadisi da sanadi wanda yake hasan ne daga Abu Huraira, yake cewa qala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wasallama subhanallahi walhamdulillahi wa la ilaha illa Allah wallahu akbar min al-baqiyatus salihat. Annabi yace ka fadi subhanallahi da alhamdulillah da la ilaha illa Allah da Allahu akbar. Annabi yace wannan yana daga cikin al-baqiyatus salihat, ayyuka na kwarai waɗanda suke wanzuwa. Imam Ahmad ya fitar da hadisi a cikin musnadinsa daga al-Harith bararren bawan Uthman radiyallahu ta'ala anhu, yake cewa wata rana Uthman ya fito ya zauna, Uthman ibn Affan radiyallahu anhu ya fito ya zauna, mu ma muka fito muka zauna gaban sa, mai kiran sallah ya zo ya sanar da shi an kira sallah. Sayyidina Uthman ya ce a kawo masa ruwan alwala, aka kawo masa abinda bai wuce mudu guda ba, yayi alwala. sai yake cewa ra'aytu rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wasallama yatawaddau wudu'i hadha, naga annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama yana irin wannan alwala da kuka ga ina yi. Sannan sai yace wa man tawaddaa wudu'i, sannan annabi sallallahu alaihi wasallama yace wa man tawaddaa wudu'i thumma qama fa salla adh-dhuhra ghufira lahu ma bayna ma kana baynahuma wa bayna as-subh, wanda duk yayi alwala ya kyautata alwalarsa sannan ya tashi yayi sallar azhar, to za a gafarta masa abinda ya wakana da laifuka tsakanin wannan sallah da sallar asubahi da ta gabata. Thumma salla al-asr, sannan ya sallaci al-asr, ghufira lahu ma bainahuma wa bainal dhuhr, za a gafarta masa tsakanin wannan sallah ma bainaha, tsakanin wannan sallar da yayi ta al-asr da kuma sallar da ta gabata ta azhar. Thumma salla al-maghrib, sannan ya sallaci maghriba, ghufira lahu ma bainahuma wa bainas salati al-asr, ma bainaha wa bainas salati al-asr, za a gafarta masa tsakanin wannan sallah ta maghriba da kuma sallar al-asr da ta gabata. Thumma salla al-isha, sannan ya sallaci isha, ghufira lahu ma bainaha wa bainas salati al-maghrib, za a gafarta masa abinda ya gabata na laifinsa tsakanin wannan sallah da sallar maghribar da ta gabata. Sannan yake thumma la'allahu yabitu, ko thumma la'allahu an yabita yatamarragu laylatahu, sannan wa la'alla ya kwana yana ta ainihin juye-juye akan shimfidarsa. Thumma in qama fatawadda'a, sannan in ya tashi bayan ya ji kiran sallar asubahi, yayi alwala wa sallar subha, ya sallaci asuba, ghufira lahu ma bainaha wa bain salati al-isha, sai a gafarta masa tsakanin wannan sallar ta asuba da kuma sallar isha'i da yayi wacce ta gabata. Wa hunnal hasanatu yudhhibna sayyi'at, waɗannan kyawawan ayyuka ne wanda suke tafiyar da munana. Qalu, sai suka ce hadhihi al-hasanat famal baqiyat ya Uthman, ce to wannan sune al-hasanat, innal hasanatu yudhhibna sayyi'at, to menene kuma al-baqiyatu salihat, sai yace da su hunna la ilaha illallah wa subhanallah walhamdulillah wallahu akbar wala hawla wala quwwata illa billah, sune mutun yace la ilaha illallah da subhanallah da alhamdulillah da allahu akbar da la hawla wala quwwata illa billah. Saboda haka waɗannan hadisai suna nuna cewa waɗannan ayyuka ko waɗannan kalmomi na zikiri suna cikin albaqiyatus salihat. Idan mutum yana yin sa, to yana yi wa kansa kyawawan tanadi, kyakkyawan tanadi wanda zai wanzu zai more shi duniya da lahira. At-Tabari har ila yau a cikin tafsirin sa da kyakkyawan sanadi, sanadi Hasan, ya rawaito daga Ali ibn Abi Talha daga Ibn Abbas, Abdullahi dan Abbas yace wal baqiyatus salihat, wannan jumla kyawawan ayyuka masu wanzuwa, yace hiya dhikru qawli la ilaha illallah wallahu akbar wa subhanallahi walhamdulillahi wa tabarakallah wala hawla wala quwwata illa billah, mutun ya ambaci Allah yace la ilaha illallah da kuma allahu akbar da subhanallahi da alhamdulillahi da tabarakallah da la hawla wala quwwata illa billah da kuma istighfari, wa sallallahu ala rasulillah, ko yayi wa annabi salati, والصيام والصدقة كوية أزمي كوية صدقة كوية هجي كوية أنتباي كوية يانا الدين الله كوية سادة زمينشي وجميع أعمال الحسنات. عبد الله بن عباس يقول دكا أيكا ما سكب وهن الباقيات الصالحات, شوال أن ننسوني أيكا كاوى واما سوى زوى التي تبقى لأهلها في الجنة ما دامت السماوات والأرض, ولن نسكي وانزوى كما سسوء الجنة matukar sama da ƙasa na nan. Wannan tafsiri na Abdullahi dan Abbas yana nuna kenan al-baqiyatus salihat ya kunshi dukkan wani aiki na ƙwarai da mutum zai yi wanda musulunci ya umarce shi da shi, tun daga sallah, azumi, zakka, hajji, sadaka, sada zumunci, neman ilimi, dukkan wani aiki na ƙwarai da mutum zai yi, to wannan ana rubuta masa shi, yana rubuta masa shi a cikin al-baqiyatus salihat. Don haka al-Sheikh al-Allama Abdurrahman al-Sa'idi a cikin tafsirinsa yake cewa al-baqiyatus salihat dinnan yashmalu jami'a ta'at al-wajiba wal mustahabba min huquqi Allah wa huquqi ibadihi, al-baqiyatus salihat dinnan ya kunshi dukkan ayyuka na wajibi da na mustahabbi wanda yake haƙƙin Allah ne ko kuma yake haƙƙin bayin Allah ne, min salatin wa zakatin wa sadaqatin وحج وعمرة وتسبيح وتحميد وتهليل, ya kunshi sallah, zakka, sadaka, hajji, umara, tasbihi, tahmidi, alhamdulillah ko tahlili hayya la ilaha illallah, wa takbirin ko Allahu akbar, wa qira'atin ko karatun alqur'ani, wa talabi ilmin nafi'in ko neman ilimi mai amfani, wa amrin bi ma'ruf ya kunshi umarni da kyakkyawan abu, wa nahyin an munkarin ya kunshi hana mummunan abu, wa silati rahimin wa birrul walidain ya kunshi sada zumunci, ya kunshi biyayya ga iyaye, wa qiyamin bi haqqiz zawjat ya kunshi tsayawa da kula da haƙƙin mata, wato mutum ya kula da haƙƙin matarsa, wal mamali ko ya kula da haƙƙin bayansa idan akwai bayin, wal baha'im ko ya kula da haƙƙin dabbobi da Allah ta'ala ya bashi. Duk wannan yana ƙarƙashin albaqiyatu salihat wa jami'i wudu'il ihsani ila al-khalqi, ce ya kunshi dukkan wani aiki da zaka yi ka kyautata ma wani bawan Allah, ka kyautata ma wani halitta ta Ubangiji ta'ala. To wannan yana karkashin cikin albaqiyatus salihat, mala yace kullu hadha min albaqiyatus salihat, duk waɗannan da kaji suna cikin albaqiyatus salihat, fa hadhihi khairun inda Allah thawaban wa khairun amala, sune mafi alkhairi a wajen Allah, galadin da zaka samu sune mafi alkhairi a wajen Allah ga abin da zaka yi fata. Yabqa fa thawabuha yabqa, ladan sune wanda yake wanzuwa, wa yatada'afu 'ala al-abad, kuma har kullun har abada yake ninkuwa, yake rubanya, wa yu'ammalu ajruha wa birruha wa naf'uha inda al-haja, kuma ake sa rai, ake fatan, ake tsammanin a samu ladan wannan aiki, a samu alkhairin irin waɗannan ayyuka da amfanin su lokacin bukata. Fa hadhihi allati yanbaghi an yatanafasa biha al-mutanafisun, mala yace waɗannan ayyuka na ƙwarai sune abin da ya kamata masu gasa su yi gasa a kansu, wa yastabiqu ilayha al-amilun, masu aiki su yi tsere a kansu, wa yajiddu fi tahsilihal mujtahidun, masu kokari da himma su tashi su yi kokari da himma wajen su samarwa da kansu irin waɗannan ayyuka. Wa ta'ammal, mala yace ka lura, kaifa lamma daraballahu masalan dunya wa halaha, yayin da Allah ya bada misalin yadda duniya take da yadda halin duniya yake, wa mihlalaha, da yadda nan da nan kamar walqiya za ta zo ta wuce, zakara annal ladhi fiha naw'ani, sai Allah ta'ala ya nuna maka cewa abinda yake cikin duniya abu kala biyu ne, min zinatiha, akwai nau'in da yake kawa ne, aro ne na duniya, yutamatta'u bihi qalilan, za a dan ji dadi kadi da shi kadan, saboda ko shekara mutum nawa yayi a duniya, ko shekaru nawa yayi a duniya, to ya ku kwatanta shi da rayuwa ta har abada, shekaru ne kadan, saboda ka dan kalekale ne da ainihin jin dadin duniya kadan, thumma yazulu bila fa'idatin ta'udu li sahibihi, sannan yazo ya wuce ba tare da wani amfanin da me wannan jin dadin zai samu ba, bal rubbama lahiqatuhu madaratuhu, bal wataqila ma ya tutu da wannan abun, wa huwa almalu wal banun, shine dukiya da ayya, wa nau'un, nau'i na biyu daga cikin abin da yake cikin duniya, yabqa wa yanfa'u sahibahu, shine yake wanzuwa ya amfanar da mai shi ala dawami har abada, wa hiya albaqiyatus salihat, sune kyawawan ayyuka masu wanzuwa. Saboda haka Allah ta'ala ya gaya maka ga yadda duniya take, ya kuma baka abin da ya kamata ka sa hankalinka ka raja a kan sa, shine ayyuka na ƙwarai. Allah ta'ala ya ce wa yawma nusayyiru jibal
wa yawma nusayyiru al-jibal wa tawalla al-zatan wa hasharnahum falam yughadir minhum ahada wa 'uridu 'ala rabbika saffan laqad جِئْتُمُونَا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ بَلْ زَعَمْتُمْ أَلَّن نَجْعَلَ لَكُمْ مَوْعِدًا.
Sannan Allah ya ce wa yawma nusayyiru al-jibal wa tara al-arda barizatan wa hasharnahum falam nughadir minhum ahada, kuma ranar da za mu tafiyar da duwar wasu, watar al'arda barizatan, kaga ƙasa ta fito fili, wa hasharnahum, kuma muka tattara su, falam nughadir minhum ahada, ba mu bar wani daga cikinsu ba, wa uridu ala rabbika saffa, kuma aka bijiro su sahu sahu ga Ubangijinka, laqad ji'tumuna, ace da su haƙiƙa kun zo mana kama khalaqnakum awwala marra, kamar yadda muka halicce ku a karan farko. Bal ba haka abin yake ba, za'amtum allan naj'ala lakum maw'ida, kun mariya cewa ba za mu sanya muku alkawarin, ba za mu cika alkawarin dawo da ku ba. Ubangiji ta'ala ya ci gaba da halarto dan adam ranar da duk abin da ya tara na duniya, da abin da yake ji a duniya, da irin girma da ɗaukaka da yake da ita a duniya, wacce ba wacce ya samu ba ta hanyar Allah ba, ba ta hanyar biyar Allah ba, da ainihin abin da ya tara na duniya wanda bai taimaka masa a wajen da'ar Allah ba, ranar da ba za su amfane shi ba, babu abin da zai amfane shi sai albaqiyatus salihat. Wacce rana ce wannan? Ita ce wannan Ubangiji ta'ala yake gaya mana, yake ba mu wani bangare na hotonta, ranar da za ta zo. Wa yawma nusayyirul jibal, ranar da za mu tafiyar da duwar wasu. Allah ta'ala ya timbike duwar wasu waɗanda suka kafu a doren ƙasa, wanda tun lokacin da Allah ta'ala ya yi halittar duniya ya sanya duwatsu su zama rasiya, abin rawasi ne masu wato turaka ne waɗanda suka kama ƙasa, waɗanda suka shiga suka nutsu a cikin ƙasa suke rike ta. Wa alqayna fiha rawasi an tanida bikum, ce mun jefa duwar wasu waɗanda suke kafaffu a cikin ƙasa don kada ta rika wato kadawa da ku, kada ta rika girgiji da ku. To waɗannan duwatsu waɗanda ɗan adam bai taɓa ganin sun tumfike daga wajensu ba, a wannan rana za mu tumfike su daga gurarensu, mu sa su rika yawo a sararin samaniya. Domin duwar wasu lokacin da alkiyama za ta tashi, Ubangiji ta'ala zai sanya su a cikin matakai guda uku. Mataki na farko shine halatu tasyir, Ubangiji ya tafiyar da su, ma'ana ya tumfike su daga doren ƙasa, ya zamana an sake su cikin iska sararin samaniya suna yawo kamar yadda jirgije yake yawo a sararin samaniya. Idan mai kallo ya daga kai ya hango dutse a sararin samaniya, zai tsammani ma a tsaye yake, zai dauka a tsaye yake cak, saboda yadda yayi sama, ya tashi yayi sama, in jirgi yayi sama yayi sama yayi sama, yayin da ka daga kai kana kallon zaka kama a tsaye yake guri guda, nan ku tafka gudu yake, wanda ba dan kadan ba. To haka yayin da dutsen Ubangiji ta'ala ya tashe shi, ya wato tumbike shi daga doren ƙasa, aka sake shi ya shiga sama, yayi sama ka daga kai sai kaga kamar tsaye yake, baya motsi, baya tafiya ko ina, gashi nan dutsen ne da jikinsa da komai, amma kuma kamar tsaye yake. Wataral jibal tahsabuha jamida wa hiya tamurru marra sahab, Allah ce sun'a Allahi alladhi atqana kulla shay innahu khabirun bima ta'malun. Allah ta'ala ce za ku ga duwar wasu, za ku zaci cewa jamida, a tsaye suke, ba sa tafiya, ba sa motsi. Wa hiya tamurru marra sahab, amma gudu suke a sararin samaniya kamar yadda girgije yake gudu. Allah ce sun'a Allahi, wannan aiki ne na Allah, aikin Allah kenan. Alladhi atqana kulla shay'in, wanda yayi aiki ya kuma wato kyautata aikin dukkan wani abin da ya aikata. Innahu khabirun bima ta'malun, lalle shi bima taf'alun, lalle shi Allah masani ne ga abin da kuke aikatawa. Shine abin da Allah ta'ala ya ce wa suyiratil jibalu fakanat saraba, aka tafiyar da dutse sai gashi a sama kamar kawalwalliya. Wannan yanayi na farko kenan. Yanayi na biyu shine lokacin da kuma Allah ta'ala zai kaddara waɗannan duwatsun bayan sun yawo a sararin samaniya kuma su fado ƙasa, su fado su zama tsiri kamar rairayi, bayan sun fado su zama kamar rairayi, kasiban mahila, kamar rairayi a doren ƙasa. Yawma tarjiful ard wal jibal wa kanatil jibalu kasiban mahila, Allah ta'ala ce ranar da ƙasa za ta girgiza, duwar wasu su girgiza, sannan su zama kasiban mahila, kamar tsirin rairayi wanda yake tare a guri guda ɗaya. Sannan daga baya Ubangiji ta'ala ya nike su, bayan Ubangiji ya dawo da su sararin ƙasa, sannan sai ya nike su, sai su rika kuma tashi, wato su rika ɗaiɗaikuwa kuma a sama, kamar kana ɗaiɗaita abin nan auduga, kamar ka ɗauki auduga ka rika cira ta kana sakinta, za ka ga tana tashi a sama kamar kura wacce take tashi, haka Ubangiji Ta'ala kuma zai mai da su. Da shi ne abinda Allah Ta'ala yake cewa yas'alunaka 'anil jibal faqul yansifuha rabbi nasfa yadharuha qa'an safsafan la tara fiha iwajan wala amta. Haka Ubangiji ce zai nike duwar wasu ya nike su lilis, saboda haka ya bar ƙasa ka ganta fili fitan la tara fiha iwajan wala amta, ba za ka ga tudu ko kwari a cikin ta ba. Shi ne abinda Allah Ta'ala yake faɗa a suratul Waqi'a, wa bussatil jibalu bassa fa kanat haba'an munbatha, aka nike duwar wasu lilis tilis, fa kanat haba'an suka zamo kura munbatha wacce ake yada ta, wa takunu aljibalu kal'ihni almanfush, Allah ce duwar wasu za su zamo kal'ihni almanfush kamar diddigaggiyar auduga, kamar audugar da ta diddige aka daddake ta aka daddake ta aka sake ta tafi iska. To haka Allah Ta'ala zai yi wa duwatsu a ranar gobe kiyama. Kaga alamar kenan duniyar an gama da ita kenan, babu dawowa. Duk wani abin da ka sani a ciki Ubangiji Ta'ala ya kawar da shi, watar al-ardh bariza, a lokacin zaka ga ƙasa ta fito fili ta zama fili fetal, shine fayadarwa qa'an safsafa da Allah ya faɗa. Saboda haka babu wani abu a kanta, abinda ka saba gani a kanta na duwar wasu ka daga kai ba za ka ga ko ɗaya ba, ba za ka ga gine-gine ba, ba za ka ga itatuwa ba, ba za ka ga wato abin nan ƙoramu ba, ba za ka ga wani kwazazzabo ba, ba za ka ga wani rafi ba, ba tudu ba kwari. Saboda haka ta fito fili, shi yasa babu kuma wanda zai ɓuya, ba sai akwai gurin ɓoyewa ba, babu gurin ɓoyewa. Wa barazu lillahi alwar, shikenan kowa zai fito. Don haka la takfa minhu ala llahi minkum khafiya, saboda ka babu wani abin da zai buye ga Allah. Allah Ta'ala ya ce wa hasharnahu, lokacin muka tattaro su, za mu tattaro dukkan halittu gaba daya, mu tattaro su zuwa tsayuwar hisabi gaba ga Allah Ta'ala. Falam nughadir minhum ahada, babu wani da za mu bari, ba za mu bar karami ba, ba za mu bar babba ba, ba za mu bar na farko, ba za mu bar na ƙarshe ba, ba za mu bar na tsakiya ba, kowa da kowa Allah Ta'ala zai tattaro su. Kul innal awwalina wal akhirina lamajmu'una ila miqati yawmin ma'lum, Allah ce ka ce da mutanen farko da na ƙarshe duk gaba ɗaya Allah Ta'ala zai tattara su zuwa ga miqati yawmin ma'lum, lokacin wannan rana wacce take sananniya ce ita ce ranar alkiyama. Kamar yadda Allah Ta'ala ce inna fi zalika la'ayatan liman khafa azab al-akhirah zalika yawmun majmu'un lahu an-nas wa zalika yawmun mashhud, lalle a cikin wannan akwai aya ga wanda yake jin tsoron azabal lahira, wannan rana ce da za a tattara mutane, kuma rana ce da kowa da kowa sai ya halarce ta. Zalika yawmun mashhud, rana ce da kowa sai ya halarta, babu wanda zai ainihin boye, babu gurin boyen ba, ina zaka je ka boye, hatta dabbobi, hatta kwari, hatta tsuntsaye, duk wani halitta da ka sani Ubangiji Ta'ala zai tattaro su yana karkashin wahasharnahum falam nughadir minhum ahada. Allah Ta'ala yana cewa ma min dabbatin fil ardi wala ta'irin yatiru bi janahihi illa umamun amsalukum ma farratna fil kitabi min shay thumma ila rabbihim yuhsharun. Allah Ta'ala yace babu wata dabba da take tafiya a doran kasa ko wani tsuntsu da yake tashi yana filfilawa a cikin sararin samaniya da fukafukansa illa umamun amsalukum, suma al'ummomi ne kamar ku, wasu su zo wasu su tafi, wasu su zo wasu su tafi, tun lokacin da Allah ya yi duniya haka suke har zuwa lokacin da Allah Ta'ala zai nada ƙasa. Ma farratna fil kitabi min shay'in, babu wani abin da muka bari ba mu tantance bayanin sa a cikin lauhil mahfuz ba. Sai Allah ya ce summa ila rabbihim yusharun, sannan zuwa ga Ubangijin ka ake tattaro su. Saboda haka Ubangiji Ta'ala zai tattaro dukkan wata halitta, babu wata wacce za a bari. Wa uridu ala rabbika saffa, to anan kuma Ubangiji Ta'ala zai sa abujuro da su bisa ga Ubangijinka, saffan wato abujuro su gaban Ubangiji sahu sahu, wato Ubangiji Ta'ala zai bujuro da halittu bayan tashin su bisa ga Ubangiji, masfufina, zai bujuro su ga kansa masfufina, sun yi sahu sahu, wato zai yi ya kasance sahu guda ne kamar yadda yake anan. Wa uridu ala rabbika saffan, ay saffan wahidan, kamar yadda Allah ta'ala ya ce yawma yaqumur ruhu wal mala'ikatu saffan la yatakallamuna illa man adzina lahu ar-rahman wa qala sawaba. Ranar da Allah ta'ala, ranar da ruh mala'ika jibril zai tsaya da shi da mala'iku su yi sahu, babu mai magana sai wanda Allah mai rahama ya bashi izini, shi ma in ya tashi fada dole ya fadi daidai, babu canji, babu canza magana. Zai yi kuma su kasance sahu sahu ne, kamar yadda Allah ta'ala ce waja'a rabbuka wal malaku saffan saffan, ya zamo sahu sahu ne. Saboda haka kowa dan irin mutane za a hado su da ire-iren su, wato za a sa su sahu a cikin irin masu aikin kwarai, waɗanda suka yi aiki na bin sunnar ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama, ba su kauce wa tafarkin annabi sallallahu alaihi wa sallama, a yi musu sahu. Wanda suke musulmi ne amma sun yi bid'a, a yi musu sahu, sahun yan bid'a kuma. Sannan waɗanda suke gasu nan cikin musulmi amma munafukai ne, sahun munafukai. Sannan kafirai zalla sahunsu. Sannan irin su Fir'auna, manya-manyan kafiran su ma sahunsu. A yi su sahu sahu, kowa da ɗan uwansa. Sannan sanya su a sahu sahu ɗin, kowa ya duba ya ga irin sane zalla a gurin, da malamai suka ci shi ne wa idan nufusu zuwujat, kowace rai aka haɗa ta da ‘yar uwarta. To kaga kuma gashi an yi sahu da su, da sanda aka yi sahu da abin da, to babu wanda zai ɓoye kuma. Kamar idan ana bincikar bato sojoji ko binnan ko rindina, to za a yi sahu sahu da su, saboda haka ana bi kowa ana ganinsa, babu wanda zai ɓoye, babu inda za ka ɓoye. In aka ce an cakuɗu kamar haka a to wani sai ya shige rububi, amma aka yi sahu ana bi sahu 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 sahu, kowa za a gan shi, za a ga fuskarsa, saboda haka akwai ban tsoro a ciki. To Ubangiji ta'ala yana nuna mana yadda za a bujiro da sahun waɗannan masu laifi. Saboda haka Ubangiji ta'ala a wannan lokacin a ce da su laqad ji'tumuna kama khalaqnakum awwala marra, gashi dai kun dawo mana kamar yadda muka yi ku a karan farko. Kun dawo da can a duniya ba kuna cewa babu alkiyama ba, an Allah ta'ala ce na kai ku duniya dan in jarraba ku, za ku ci jarraba ko ba za ku ci ba, na yi ku manzanni na kuka ce ƙarya suke yi, abin da suka gaya muku ce ƙarya ne, tatsuniya ne, ba gaskiya bane, babu ranar alkiyama. Wani ma daga cikin ku da rashin kunya suke yace man yuhil izama wa hiya ramim, waye zai tada waɗannan kasusuwa da suka rititike? Allah ya bashi ansa qul yuhiha alladhi ansha'aha awwala marra wa huwa bi kulli khalqin alim, kace wanda ya kage halittar kasusuwan da babu su shi zai raya su kuma ya san komai, wa huwa bi kulli khalqin alim. Wasu ma su ce wa qalu wa idha kunna izaman wa rufatan a inna lamab'uthuna khalqan jadida qul kunu hijaratan aw hadidan aw khalqan mimma yakburu fi sudurikum wa sayaquluna man yu'iduna qul alladhi fatarakum awwala marra. Saboda haka wasu saboda rashin kunya ce waye zai iya dawo da mu bayan mun zama kasusuwa rididdigaggu rididdikakku, mun lalace mun bi kasa, za a sake dawo da mu? To shine anan za su ga hujjar karara kama bada'na awwala khalqin nu'idu wa'adan alaina inna kunna fa'ili, kamar yadda muka fara halittar da farko to haka za mu dawo da ita, alkawari ne da muka yi kuma lalle sai mun aikata. Ubangiji ta'ala shi yake bayyana kudirarsa da ikonsa cewa shi mai iko ne a bisa dukkan komai, wa huwa alladhi yabda'u al-khalqa thumma yu'iduhu wa huwa ahwanu alayhi wa lahu al-mathalu al-a'la fi as-samawati wal-ardi wa huwa al-azizu al-hakim. Ubangiji ta'ala shi ne yake kirkirar halitta ya fara ta bayan babu ita, sannan ya sake dawo da ita, wannan ma shi ne mafi sauki. Walahu al-mathalu al-a'la, sifa wacce take mafi ɗaukaka ta tabbata ga Allah ta'ala a sammai ko a ƙasa, wa huwa al-azizu al-hakim, shi ne wanda yake gagarabadau mai hikima. Haka Allah ta'ala zai tayar da su a riƙa gaya musu laqad ji'tumuna kama khalaqnakum awwala marra bal za'amtum an lan naj'al lakum maw'ida, da can ma ƙaryatawa kuke, kuna cewa wannan alkawarin da ake gaya muku gashi ya ƙi zuwa, fa'ati bima ta'iduna in kunta min as-sadiqin, gashi ya ƙi zuwa, to gashi yau mun zo muku da shi abinda kuke ƙaryatawa, yau kun gan shi a zahiri. Allah ka samu dace, Allah ka yi mana gamdakatar duniya da lahira, abinda muka faɗa daidai Allah ka bamu ladansa na kuskure, Allah ka yafe mana. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.